بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا وقرنه بالصلاة بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآيات وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي فالضلال العمل بغير علم والغي اتباع الهوى قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ولهذا قال علي ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا يمتشي أولا مسلا تشيمي البركة مسلا تشيمو دبو أنن قوفر قورة أجهر كثنا أولا يمتشي نرانر تلاتة شرن دبقي قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا دخليه دتلاتن واندكما ييديد دا شرن دهو قوات أكو ميلادية تدبوبي لترى أولا مجلسينا منماكو ماكو عند بكي كراتو أشكلتا في ميسونا التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shine darasin mu na 31 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma shine na 75. Idan ba a manta ba, satin da ya gabata Ibn Taymiyyah ya koro maganganunsa akan hakuri, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin a'malul qulub, ayyukan zuciya. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka da zuciyar bawa take aiwatarwa. Yana ce mana wa qad zakara Allahu as-sabra fi kitabihi fi akthari min 90 mawdi'an. Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa Al-Qur'ani mai girma ya ambaci hakuri, ko ya ambato hakuri a gurare sama da 90. Wannan kididdiga Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya fara bayar da ita. Ubangiji ya faɗi haƙuri a gurare daban-daban a Al-Qur'ani mai girma sama da guri 90, wanda wannan zai nuna maka girman ƙadarar wannan aiki na zuciya, wato haƙuri. Abu ne ba ƙanƙani ba. Abinda Ubangiji zai ambace shi a Al-Qur'ani sama da sau 90, babu shakka wannan alama ce da take nuna girman wannan abu, da kuma kasancewarsa abu ne da ya wajaba ga bayi ya kasance akwai shi a tattare da su. وقرنه بالصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كما أبيجي مدوككين سلكيا أم بچيش أول غرن يكما قام أشد سلة إن الله يكتوى واستعينوا بالصبر والصلاة كني متيمكو تهنير هقولي كني متيمكو الله تهنير سلة للي إتسلة لكبيرة ببن أيكيني illa alal khashiina, sai ga waɗanda suke masu khushu'i, masu nutsuwa ga Allah madaukakin sarki. Haka nan Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin, ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah da tallafinsa ta hanyar haƙuri, ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Haka nan da inda Allah yake cewa wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin, ka tsayar da sallah a gefen rana, wato ka tsayar da sallah tarafayn nahari, su ne salloli na asuba, salloli na sallar abinnan asubahi, sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar, sannan wa zulafan min al-layl, salla ta magriba da ta isha'i da ta asubahi. Allah ya ce inna al-hasanati yuzhibna sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana, zalika dhikra lidh-dhakirin, wannan wa'azi ne ga waɗanda suke masu wa'azantuwa. Allah ya ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, kai haƙuri, lalle Allah baya tozarta ladan waɗanda suke kyautata aikinsu. Allah ya gwama ainihin haƙuri da sallah a cikin waɗannan ayoyi. Haka nan da inda Allah yake cewa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, kayi haƙuri bisa abinda suke gaya maka, wato bisa baƙaƙen maganganun da kafirai suke faɗa maka. Wasabbih bihamdi rabbika, sannan ka yi tasbihi ta hanyar gode wa Ubangijinka, qabla tulu'i shamsi, gabanin hudowar rana, wa qabla ghurubiha, da kuma gabanin faduwarta. Da inda Allah yake cewa fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbika, ka yi haƙuri, lalle alkawarin Allah gaskiya ne, sannan kuma ka nemi gafarar Ubangijinka. Waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin Al-Qur'ani inda Allah madaukakin sarki ya ambaci haƙuri, ya kuma gwama shi da sallah, wanda sa'anin sallah kuma kowa ya san girmansa. Sallah ɗaya ce daga cikin shika-shikai biyar na musulunci, wanda idan aka rasa guda daga cikinsu to an rasa musulunci. To Ubangiji sai ya gwama haƙuri da wannan rukuni babba, wanda shi ne sallah. Bayan kalmar shahada, rukuni mafi girma a cikin rukunan musulunci shi ne sallah. Kaga wannan abu ne da yake nuna maka girman haƙuri. Wato Allah madaukakin sarki ya ambato Al-Qur'ani, ya ambato haƙuri a cikin Al-Qur'ani ta nau'uka guda goma sha shida, wato hanyoyi daban-daban, hanyoyi goma sha shida Ubangiji ya hikaito mana hakuri ya nuna mana muhimmancinsa. Hanya ta farko inda Ubangiji ya yi umarni da hakuri, kamar yadda muke gani a cikin waɗannan ayoyi, wasta'inu bis-sabri was-sala, ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis-sabri was-sala. Anan akwai umarni da yin hakuri. Haka nan inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru warabitu da wasbiru wasbiru wa ma sabruka illa billah. Duk waɗannan ayoyi hakuri Ubangiji yake umarni da shi, wanda yana nuna maka wato hakuri wani abu ne wanda yake wajibi, saboda umarnin Ubangiji matukar ya zo ba tare da wani dalili na musamman na daban wanda yake nuna umarnin nan ba na wajibi bane, to ana ɗaukar umarnin a matsayin wajibi. Shi yasa a baya malam ya gaya maka cewa hakuri wajibi ne a gurin musulmi gaba daya, ba wani musulmin da ya ja akan kasancewar hakuri wajibi ne daga cikin wajibai na addinin musulunci. Guri na biyu ko nau'i na biyu daga cikin nau'uka da Allah madaukakin sarki ya ambaci hakuri a Alkur'ani, inda yayi hani ga abin da yake kishiyar hakuri, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil alaihim. Wasbir kayi hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul, kamar yanda manyan manzanni din nan ulul azmi suka yi hakuri, wala tasta'jil lahum, kada kayi musu gaggawa, kada kayi musu garaje. Garaje wani abu ne wanda ya saba wa hakuri, mai hakuri ba za ka same shi yana garaje ba. Haka nan a wasu gurare za mu ga Ubangiji ya yabi masu hakuri, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ubangiji ya ambaci masu hakuri, anan ya gwa masu da masu gaskiya da masu ciyarwa da masu tsayawa ainihin su bauta wa Allah a lokacin dab da lokacin sallah asubahi. Wannan aya yabo ne Ubangiji yake yi wa masu hakuri. Haka nan a wani guri Allah madaukakin sarki yana cewa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ubangiji yace ka kebe wato masu hakuri da yabo, was-sabirina ka kebe masu hakuri da yabo, masu hakuri a lokacin da suka shiga cikin wahala, lokacin da suka shiga cikin babu, lokacin da suka shiga cikin wata musiba. Haka nan za mu ga a wani nau'in na daban, nau'i na hudu, Ubangiji yakan nuna soyayyarsa, yakan ambaci soyayyarsa ga masu hakuri, wallahu yuhibbu sabirin. Nau'i na biyar, Ubangiji yakan nuna ma'iyarsa, wato kasancewarsa tare da masu hakuri. Ma'iya a nan ma'iya ce ta taimako da agaji da tallafi da ba da nasara. Ubangiji yana cewa wasbiru inna allaha ma'a sabirin, ku yi hakuri, lalle Allah yana tare da masu hakuri, wallahu ma'a sabirin, Allah yana tare da masu hakuri. A nan ma'iya ta Ubangiji ma'iya ce ba amma ba, ma'iya ce khasa, ma'iyatun nasri wat-tawfiqi was-sadat. Ma'iya ta Ubangiji ya ba su nasara, ya ba su tawfiqi, ya nuna musu daidai. To Ubangiji yana tare da masu hakuri a nan. Akwai nau'i na shida inda Ubangiji yake nuna hakuri, shine yafi alkhairi ga masu yin sa, wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Lalle idan kuka yi hakuri shine mafi alkhairi ga masu yin sa, wa an tasbiru khairul lakum, ku yi hakuri shine yafi muku alkhairi. A wani gurin kuma, to nau'i na bakwai, zamu ga Ubangiji yana nuna sakamako gwaggwaba da zai ba wa masu hakuri sakamakon da ya dara ayyukansu, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma lalle za mu sakan kama waɗanda suka yi hakuri da ladansu fiye da abinda suka kasance suna aikatawa. Nau'i na takwas, Ubangiji yakan faɗi sakamako na masu hakuri da cewa sakamako ne wanda ba a malissafawa, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, lalle inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum, lalle ana cikawa masu hakuri ladansu bighairi hisab, ba tare da lissafi ba. Haka nan a wani guri Ubangiji zamu ga, wato shine nau'i na tara, Ubangiji yana nuna bishara yana cewa albishirin masu hakuri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-anfusi wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Ubangiji yace kai bushara ga masu hakuri. Nau'i na goma za mu ga Ubangiji ya nuna cewa ya lamunce wa masu haƙuri nasara, cin nasara a duk abinda suke yi na gwagwarmaya. In har sun yi haƙuri to Ubangiji zai ba su nasara. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min almala'ikati musawwimin. Bala in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah, wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku da irin wannan gaggawar, to Ubangiji zai kawo muku madadi, zai kawo muku tallafi na mala'iku 5,000 waɗanda suke sanya alamar azaba akan makiya Allah. Hakanan guri na 11 ko nau'i na 11 Ubangiji yana nuna cewa masu haƙuri su ne waɗanda suke da azama ta aiki, su ne suke da ƙaƙƙarfan niyya a zuciya. Wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Lalle wanda ya haƙuri ya yafi, wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura na mutane masu azama, mutane masu ƙarfin zuciya. Guri na 11 ko nau'i na 11 inda Allah ya ambato haƙuri, na 12 afwan, nau'i na 12 inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato haƙuri, ya ambato shi da cewa masu haƙuri su ne suke samun gagarumin sakamako na ayyukansu, su ne Ubangiji yake ba su taufiki wajen ayyuka na ƙwarai. Kamar yadda Allah yake cewa wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Masu ilimi suka cewa waɗanda suke wato a ƙaru da yake birge su, cewa waylakum kai canku, thawabullahi ladan Ubangiji da zai bayar, khairun shi yafi alkhairi liman amana ga wanda ya yi imani, wa amila saliha ya yi aiki na ƙwarai, sai ya ce wa ma yulqaha illa as-sabirun. Ba kowa yake samun wannan ba sai waɗanda suke da haƙuri. Wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim. Ba kowa ake ba shi wannan matsayi da wannan mataki ba sai waɗanda suka yi haƙuri, sai waɗanda kuma suke da babban rabo. Nau'i na 13 inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato haƙuri, Ubangiji a wurare daban-daban ya nuna cewa masu haƙuri su ne suke fa'idantuwa, suke fahimtar ayoyin Allah waɗanda suke masu girma. Inna fi zalika la'ayatin likulli sabbarin shakur. Allah ya faɗi wannan har wajen gurare guda 3 a Alƙur'ani, inna fi zalika la'ayatin likulli sabbarin shakur. Duk wannan yana nuna maka girman haƙuri. Guri na 14 ko nau'i na 14 inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato haƙuri a cikin Alƙur'ani, inda ya nuna cewa masu haƙuri su ne suke cin nasarar samun abin da suke nema, su suke cin nasarar ƙetare abin da suke ƙi. Ubangiji ya kare su daga faɗawa shiga wuta. Wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mala'ikuna shiga gare su ta kowace irin kofa, sannan kuma suna musu gaisuwa, aminci ya tabbata a gare ku, kun aminta, babu wani abin da zai faru gare ku wanda ba ku so. Bima sabartum, saboda haƙurin da kuka yi, fa ni'ma uqbad dar, madalla da wannan gida na ƙarshe da Ubangiji ya muku sakamako da shi. Wuri na 15 ko nau'i na 15 inda Allah ya ambato haƙuri a Alƙur'ani, ya nuna mai haƙuri shi ne Ubangiji yake gadan masa da shugabanci, shi ne ya cancanci ya samu shugabanci. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Muka sanya ainihin daga cikinsu, muka sanya shugabanni saboda yahduna bi amrina, suna shiryuwa da umarninmu, lamma sabaru, saboda haƙurin da suka yi. Wa kanu bi ayatina yuqinun, kuma sun kasance masu sakankancewa da yaƙini a bisa ayoyinmu. Sannan guri na 16 su ne guraren da Ibnu Taymiya na game da ishara zuwa gare su, inda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa haƙuri da yaƙini, ya haɗa shi da tawakkali, ya haɗa shi da godiya, ya haɗa shi da ayyuka na ƙwarai. wannan duk yana nuna maka girman wannan al'amari haƙuri. Malam Ibn Taymiyyah yake cewa waja'ala al-imamata fi ad-din mawruthatan 'ala as-sabr wal-yaqin, ubangiji ya sanya shugabanci a addini ana samun shi ne ta hanyar haƙuri da kuma yaqini, wato sakankancewa ta zuciya. Waɗannan abubuwa guda biyu su suke sanya mutum ya cancanci shugabanci a addini, domin Allah na cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, mun sanya wasu daga cikin su shugabanni, yahduna bi amrina, suna shiryuwa da umarninmu, lamma sabaru, yayin da suka yi haƙuri, wa kanu bi ayatina yuqinun, suka kasance masu yaqini da ayoyinmu, masu sakankancewa, masu imani na yaqini a zuciyarsu. Malam yace fa inna ad-dina kulluhu ilmun bil haqqi wa amalun bihi, domin addini ka cokam in ka dunkule shi kana iya cewa shine sanin gaskiya da aiki da gaskiya. Wannan shine addini, ka san gaskiya ka yi aiki da wannan gaskiya. Wal amalu bihi la budda fihi min al yaqin was sabr, wanda duk zai yi aiki da gaskiya dole ya samu yaqini, dole kuma ya samu hakuri, dole ya samu yaqini, dole ya samu hakuri. Waɗannan abubuwa guda biyu da su ne mutum yake samun sifa ta shugaba. Ubangiji ya lamince ma wanda ya cika waɗannan sifofi biyu ya zama kuduwa, abin koyi a cikin al'umma, ya zama Ubangiji ya sa masa lisanan sidqin fil akhiri, ko da yaushe za a rika ambatansa da kyakkyawan ambato, ana masa addu'a, kyakkyawar addu'a. Za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun samu wannan martaba saboda abinda suka kasance suna da shi na haƙuri, da kuma abinda suka kasance suna da shi na yaqini. Yaqini da shi ne ake kore dukkan wata shubha, haƙuri kuma da shi ne ake yaƙar dukkan wata sha'awa. Shaitan yana bullowa mutum ne ta kafa biyu, don haka mutum yana buƙatar ya yaƙi shaitan ta ɓangarori guda biyu, ta kafofin nan guda biyu. Shaitan yakan bullowa mutum imma ta kafar shubha ko kuma ta kafar sha'awa. Ta kafar shubha shi ne ƙoƙarin sa masa shakka da jefa masa kokonto a zuciya dangane da addininsa. Kullum zuciyarsa ta dinga kaɗawa, tana raurawa, tana rawa dangane da abin da ya shafi Allah da manzansa, da abin da ya shafi ranar lahira, da abin da ya shafi aqida gaba ɗaya. Da zamana akwai shubha da shakka a cikin aqidarsa, yana tunanin anya abu kaza kuwa haka yake, to wannan wata kafa ce da shaitan yakan yaƙi mutum ta nan. Babu abin da zai magance wannan yaƙi, wato babu abin da ɗan adam zai yi amfani da shi wajen ya yaƙi shaitan, ya kawar da wannan shubha sai yaqini. Kafa ta biyu ita ce kafar sha'awa, ya sa masa sha'awar abubuwa na ma'asi, abubuwa na saban Allah, je yana son ya yi lalata, yana son ya yi sata, yana son ya yi ainihin ƙarya, abubuwan da ya san saban Allah ne, amma sai ya rika ƙawata masa su a ransa. To babu abin da zai yi ya yaƙi wannan shi kuma sai haƙuri. Waɗannan abubuwa guda biyu ko kafofi guda biyu, ta nan ne shaitan yake yaƙar dukkan wani ɗan adam. In bai yaƙe shi ta fuskar shubha ba, to zai yaƙe shi ta fuskar sha'awa. Ta fuskar shubha ita ce za ta sa shi ya rika ƙaddamar da ra'ayinsa akan shari'a, a ce masa ga aya, ga hadisi, ga abinda Allah ya ce, ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, amma shi ya rika cewa ni ina ganin kaza kaza kaza, ko kuma ni malami na ya ce min kaza kaza, ko kuma ni na gaji kaza kaza daga iyayena, ko na taso a garinmu ga abinda ake, ko a ƙauyenmu ga abinda naga ana yi. Kaga anan yana ƙaddamar da wani ra'ayi akan shari'a. Wannan abinda ke haifar da wannan ita ce shubha, yaƙe shaitan ne ta wannan ɓangaren. Sannan ƙaddamar da san zuciya akan tunani na hankali, maimakon ka yi aiki da hankalinka, ka bar abinda zai cuce ka nan duniya da lahira, sai ka watsar da hankalin, sai ka aiwatar da abinda zuciya take kukulla maka. To wannan kuma shine babin sha'awa. A duk lokacin da kaga mutum yayi aikin saban Allah, wato ya bi sha'awar zuciyarsa ne, ya kuma sa kafa ya danna hankalinsa, don da zarar zai yi tunani da hankalinsa tsayi ya dubi abin nan da zai yi, zai iya haifar masa da matsaloli da yawa a duniya, zai iya haifar masa da babban matsala a lahira. In ya aiwatar da hankalinsa wajen wannan tunanin, to ba zai yi wannan abun ba, sai ya murkushe zuciyarsa, ya danne ta, ya sa kansakalin haƙuri ya yaki shaitan. To wannan shine zai iya sa mutum ya zama ya samu shugabanci a addini, ya samu daraja ta yaƙini, ya sa kuma daraja ta haƙuri. Sahabban manzo Allah da wannan suka samu shugabanci a addini, limaman shari'a duka da wannan ne suka samu shugabanci a addini. Imamu Ahmad ibn Hanbal da wannan ya samu shugabanci a addini, ta yadda duk sanda za a ambace shi sai an ce Imamu Ahmad, Imamu Ahmad. Duk sanda za a ambato shi sai an gwama sunan shi da wannan imama din. Za mu ga yadda ya shigo cikin jarraba da balahira da tashin-tashina iri-iri, aka jarrabe shi, aka fitine shi a cikin addininsa, amma Ubangiji ya bashi yaƙini da haƙuri, ya iya cin nasara a kan shaiɗan wanda yake kai masa farmaki ta waɗannan kafofi guda biyu. Duba ta yadda a lokacin shugabancin Ma'mun, al-Ma'mun al-Ma'mun yana gurin yaƙi, amma miyagun malamai na bid'a suka nuna masa cewa ya kamata a yaɗa aƙidar mu'tazilanci, kada a bar mutane ba mu'tazilawa ba. Ta yaya za a yaɗa aƙidar mu'tazilanci ta ƙarƙashin yaɗa aƙidar Al-Qur'ani halittacce ne kamar sauran halitta? Don haka abinda za a fara yi ba jahilai za a jawo ko jama'ar gari ba, a'a, malamai ya kamata a jawo sai sun yarda da wannan ra'ayi. In malamai suka yarda da wannan ra'ayi, to shikenan kowa ma zai bi su. Malaman ƙarya, malaman bid'a, malaman shaitan su suka fara yi wa Khalifa Al-Ma'mun wannan huduba. Yana gurin yaƙi a Tsarkus, amma ya aika cewa a kama Imamu Ahmad a kai shi Baghdad, a kai shi fadar Khalifa, a je a ɗaure shi. Aka kamo Imamu Ahmad da shi da wani malami Muhammad ibn Nuh. Muhammad ibn Nuh a lokacin matashi ne, ba ma wani mai shekaru ba ne da yawa. Aka sa musu sasari, aka taho da su a hanya. Shi Muhammad ibn Nuh, Allah ya karɓi ransa, Imamu Ahmad ya yi masa sallah, har ma yana yi, shi Muhammad ibn Nuh yana yi wa Imamu Ahmad wasiki cewa kada ka kuskura, duk abinda za a nuna maka ka yadda ka amsa wannan aqida. Mutane duk su kai suke kallo, kowa ya zira maka ido, abinda duk ka faɗa shi za a yi aiki da shi, duk inda ka ja jama'a nan za su yi. Don haka kada ka kuskura ka amsa musu akan abinda suke kiranka zuwa gare shi. Imamu Ahmad ya yi addu'a a lokacin, ya ce Allah kada ka nuna mun fuskar Al-Ma'mun, ya Allah kada ka nuna mun fuskarsa a gurin yaƙin ya mutu. Aka kawo Imamu Ahmad lokacin an sanya Al-Mu'tasim Billah shi ne khalifa. Haka aka je aka barƙame Imamu Ahmad a cikin kurkuku, aka riƙa nuna masa azaba iri-iri daban-daban, ta rana daban, ta yamma daban, ta dare daban, tare da rudarsa wani lokaci da dukiya da matsayi a ce za a kusanto da shi. Amma duk Imamu Ahmad ya ƙi yarda da abinda suke nemansa da shi. Haka cikin yana cikin sasarinsa, za a riƙa turo masa malaman bid'a, wasu zo su gamsar da shi a kan ya yarda cewa Al-Qur'anu makhluq, Qur'ani halitta ne, ba maganar Allah wacce take sifa gare shi ba. Imamu Ahmad shi kuma ya ce bai yadda ba. Wannan abinda suke kiransa a kansa, in suna so ya yadda su, ya kawo musu kamushi aya daga littafin Allah ko hadisi daga sunnar manzo. Ito ni bi dalilin minal kitabi wa sunna, ku zo min da dalili a Al-Qur'ani ko sunna, in kuka yi haka to zan yadda. ce ai Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya wa hal yakunu maj'ulan illa makhluqa ai Allah ya ce inna ja'alnahu sai suka fassara ja'alnahu bi ma'ana khalaqnahu yace to ya za ku yi da faja'alahum ka asfin ma'kul fa khalaqahum ka asfin haka suka yi ta ja da shi akan wannan su ce da shi Allah ya ce ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ce ai min zikrin alqur'ani yake nufi kuma gashi an ce muhdathin faralli yace a Allah cewa ya sad wal qur'ani dhikr ya ambaci alqur'ani wajen ambatansa da zikir ya sa alif da lam wancan kuma zikirin aka ce babu alif da lam wal qur'ani dhikr Allah yace haka suka rika ja da shi su kawo masa wasu hadisai yace wannan hadisin ba ya da kyau hadisi ne bara gurbi wane da wane da wane su suka kawo shi suka kirkire shi saboda malamin hadisi ne ba za a kullo mishi ta nan ba ce kawo mana hujja ya kawo ya kure su su rasa me za su yi a zo da shi gaban mu'tasim ya ce ku yi naziruhu ku yi muqabala da shi ku kure min shi da sun faɗa ya faɗa su rasa me za su faɗa ya ce ku yi muqabala ku kure shi babu abin faɗa ibnu abi du'at wanda shi ne babban shugaban malaman fada Ahmad ibnu abi du'at sai ya rika ziga khalifa shi mutumin nan in ka bar shi fa zai lalata mana sha'anin nan a gaggauta gamawa da shi khalifa ya ce a so nake ku kure shi kuma ba zai kuru ba ayi komai ya faɗa komai suka faɗa sai ya mayar da martani kuma in aka kure wannan sai wancan ya motsa in aka kure wannan sai wancan ya motsa haka ake masa layi da waɗannan miyagun malamai yana ta kure su ɗaya bayan ɗaya karshe a ce a maida shi kasu aje a tsare shi kashe gari a kuma dawo da shi a kuma sa shi gaba ya ce ni abinda nake bukata ku kawo aya ko hadisi zan bi ku akan ra'ayi babu aya ko hadisi ina kan ra'ayi Mu'tasim ya ce ka gani ni fa ina son ka ba na son in matsa maka wallahi ni ba dan na samu ma an riga an kamo ka ba tun kafin in hau kujerar ko ka raga mulki da ba ma zan kamo ka ba da haka kowace irin ma kalma dai ka faɗa ka nuna muna tare za mu sake ka ya ce ko kusa ba zai yiwu ba haka aka yi ta nuna masa azaba iri-iri al-mu'tasim billah ya zo har ya mutu imamu Ahmad bai tausasu ba al-wasiqu billah shi ma ya zo ya karɓa yayyayyayi har ya mutu imamu Ahmad bai tausasu ba sai da al-mutawakkil billah ya zo ya karɓi mulki ya ga cewa abin nan da ake wa malamin nan fa ba daidai ba ne kuma waɗannan malamai da suka zagaye shugabanni miyagu ne ba Allah suke so ba ya sa aka fitar da imamu Ahmad aka girmama shi ya neme shi ma ya haɗu da shi saboda ya masa goma ta arziki imamu Ahmad ya nuna baya so wannan ta sa Ubangiji ya bashi wannan shugabanci na imamu ahli sunna wal jama'a Ali ibn al-Madini yana cewa Allah ya taimaki musulunci ya kubutar da musulunci a zamanin sayyidina Abubakar da sayyidina Abubakar yayin da larabawa suka yarda sannan a zamanin imamu Ahmad Ubangiji ya kubutar da musulunci a hannun imamu Ahmad saboda a lokacin wasu malaman sun yi amfani da ruksa da suka ga azaba ta yi azaba ko barazana ta yi barazana sai suka yadda suka faɗa irin su Abu Nasr al-Tammar irin su Ali ibn al-Madini din shi kansa Sheikh al-Bukhari irin su Sa'id ibn Isma'il wanda aka fi sani da Sa'duya da sauransu wasu daga cikin su aka ce to yaya ku za ku faɗa haka irin su Yahya ibn Ma'in sai suka ce kafarna wa raja'na mun kafirta amma mun dawo daga baya an matsa mana muka kafirta daga baya muka dawo shi imamu Ahmad a lokacin matsayinsa ya kai matsayin da ba zai iya amfani da wannan ruksar ba wasu ma sun tsaya a kan sai sun gamsar da shi cewa Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kai din nan yanzu natsa maka ake, ya kamata ka miƙa wuya ka faɗa, amma zuciyarka ai natsa take da abin da yake imani ne. Yace to in kun rike wannan to me za ku faɗa mun game da hadisin Khabbab ibn al-Arat da annabi yake cewa akan ɗauko ɗaya daga waɗanda suka gabace ku saboda imaninsa a sanya zarto a kwanyar kansa a ta dadi zartan nan har a raba shi gida biyu, wannan bai sanya shi ya dawo ya saki addininsa. Ce to me za ku ga abin da wannan, wato in kun kawo mun hadisin Rufsa to akwai kuma hadisin Azima, saboda haka ni zan rike Azima. Abu Ja'far al-Anbari ya taba gaya wa Imam Ahmad yace kaga kai mutum ne da ake koyi da kai, ana ganin girman ka, kada ka kuskura ka ce zaka ansa musu akan wannan batu, in kai haka to zaka halakar da mutane. Ka sani ko wasu kashe ka ba zaka mutu, zaka mutuwa mutuwa ce, ko a hannun su ko ba a hannun su ba dai zaka mutu, kuma ba a mutuwa biyu. Saboda haka kakka yadda ka ansa, yake cewa a lokacin da ya gaya masa wannan yace ƙara maimaita min inji, ya sake maimaita masa yace insha Allahu ta'ala. To haka Imam Ahmad yayi haƙuri saboda yaqinin da yake cikin zuciyarsa. Da haka yaqini wani abu ne da ya kamata a ce duk bawa yana da shi. Yaqini shine ƙarfin ilimi da zuciya za ta samu wanda babu kokonto, babu shakka, babu ɗarɗar a ciki, shi ake kira yaqini. Misali an ce yaqini ana nufin kana da wato wani ilimi, wata aqida ƙarfa a zuciyarka da baka shakka ko misali zarratin dangane da abin da ka kullace, wannan shi ne ake kira yaqini. Yadda kasancewa saman a saman mu take, ƙasa a ƙasan mu take, kana shakkar sama sama take, ƙasa ƙasa take, kana jin wani zuciyarka na sosa maka kan kai anya sama 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 a sama ku take, ba ƙasa ba ita ce sama, to jin cewa sama sama take, ƙasa ƙasa take, jin cewa kai yanzu a Najeriya kake rayuwa ko kai yanzu a Katsina kake, ba ka da wani tsofanin shakka, wannan shi ake kira yaqini. Kaga wanda zai ƙaryata yaqini mahaukaci ne, wanda duk zai ƙaryata abin da ya same shi ta hanyar yaqini to wannan mahaukaci. Akwai waɗanda aka yi wasu 'yan ƙungiyar 'yan shakka, shakkaku da sunansu. Wato in kana bincika tarihin musulunci ba yadda ba a yi ba a baya, su ƙungiyarsu kenan wasu 'yan shakka, ana ce da su sufasta'iyun da a lokacin mutanen Greek kafin bayyana annabi Isa ana cewa da su sufasta'iyun, wai ake ce musu shakkaku. Wai ai in kana so ka gamsu da komai to yi shakka, to irin wannan sai wani daga cikin ɗan ƙungiyar shakka sai ya mutu, sai ɗan sai ya mutu, sai aka zo ana masa ta'ziya yana ta ƴan koke-kokensa, sai wani ɗan mazhabar ya zo ya ce to kai ka yi shakka ma mana ɗan ya mutu mana, ka ci kaman ma to ka ma ɗauka, to kama yi shakkar ma baka haife shi ba, to me zai ana ma ka yi shakkar baka ma yi auren ba yanzu. Yana faɗa masa haka ya ce kai wannan mazhaba ta mahu ba kyau, mazhabar 'yan shakka ba kyau. To su suna shakka ne cikin yaqini, suna jayayya da abinda baya bukatar a yi jayayya a kansa. A ce yanzu dare ne sai ya rika jayayya a kan wai yanzu ba dare ba ne shi a gunsa. Kaga wannan shi ne suke kira safsafa, wanda an ce safsafa irin wannan jayayyar, ka rika jayayyar a kan abinda baya bukatar jayayya, abinda kowa baya bukatar ma a nemi dalili, ya tsarrul insan ila tasdiqi, shi ne suke kira al-ilmu ad-daruri bi ma'ana ya tsarrul insan ila tasdiqi, dan adam tilas ya gaskata abu. Suna cewa shine ilimin da mai ilimi da wanda baya da ilimi duk suke daidaito a kansa, dan baya bukatar bincike da zakule-zakule. A ce maka a Najeriya kake kace sai an baka dalili, kana da bukata akan a baka wani dalili. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل كرانا تكا كتي كما اباك دليل تو با ابين دا زاك يدا دشي كرا الدنيا تو wannan shine yaqini yaqini maratib ne yaqini hawa hawa ne mataki mataki ne kamar yanda ka san imani mataki mataki ne wani ya fi wani imani to haka wani ya fi wani yaqini ubangiji ya nuna mana alqur'ani akwai ilmul yaqini akwai ainihin yaqin akwai haqqul yaqin kalla sawfa ta'lam thumma kalla sawfa ta'lam kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im kaga ubangiji a wannan tsara ya ga mana matakai biyu na yaqini ilmu al-yaqin da kuma ainihin al-yaqin ilmu al-yaqin shine samun hujja da dalili da gamsuwa ta zuciya ta yadda abinda ake gaya maka kamar ma kana ganin shi saboda gaskiyar wanda ya baka labarin abin sai ka riƙa ji kamar ma gashi a kwakwalwarka kana ganin shi a zuciyarka kana ganin shi wannan shine ilmul yaqin Allah ya bamu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labarin akwai lahira akwai aljanna akwai wuta akwai siradi akwai hisabi akwai abubuwa gaibiyya da annabi ya gaya mana saboda gamsuwa da yadda da amincewa da muke da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai muke jin abin nan tabbas haka yake kuma sai mu kamar ma gashi nan muna gane shi a kwakwalwarmu wannan shine ilmul yaqin Allah ya bamu labarin alkiyama ya bamu labarin aljanna da wuta yayin da kiyama za ta tsaya mumini ya ga aljanna kafiri ya ga wuta to wannan ganin da zai yi da idansa shine ainul yaqin kamar mutum ya zo ya gaya maka ai akwai wato wani tafki na ruwa a bayan gari mutumin nan kuma ka yadda da shi 100% baka tuhumarsa cewa zai maka ƙarya baka taba jarraba shi da ƙarya ba da zarar ya baka labarin zaka samu ilmul yaqin yayin da ya kama hannunka ya zagaya da ke ce ga ruwan ma sai ka samu kuma ainul yaqin sai haqqul yaqin lokacin da abin ka taba shi kai amfani da shi to ka samu haqqul yaqin dan aljanna sai ya gan shi kuma gashi a aljanna bayan da ya gan ta da ido sai kuma gashi a cikin tsindo to kaga ya samu haqqul yaqin dan wuta ya gan shi a wutar gashi nan ya gan shi a wutar ya samu haqqul yaqin da can ya samu ainul yaqin yanzu ya samu haqqul yaqin a ce maka wani ya ce maka zuma wani abu ne mai zaki mai dadi akan harshe ka amince da mai baka labarin ka samu ilmul yaqin yayin da ya dauko zuma ya nuna maka yace ka ganta ma ka samu yayin da ka dandana kuma fa ka samu haqqul yaqin ubangiji ya bada labarin حق اليقين سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين kaga dan aljanna lokacin da ya shiga aljanna dan wuta lokacin da ya shiga wuta sai Allah ce inna hadha la huwa al-haqqul yaqin to wadannan matakai guda uku na yaqini kowa da irin abinda ubangiji yake hore masa wani zai tsaya ainul yaqini a ilmul yaqini wani zai kai ainul yaqini wani kuma zai kai haqqul yaqini annabi ibrahim alayhi salam lokacin da yace rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ميكي نيما علم اليقين كو عين اليقين عين اليقين يكي سؤالك أما دن يكيني أنا ليكيني بايا شك أولم تؤمن قال بلى ناي إيماني ما أنا ينا ليكيني ولكن ليطمئن قلبي أبن يكي سوء سامو ainul yaqin, yaga abin da idansa gashi nan kuma yana faruwa, ba kamar yadda wasu fa suka ce ayu walaki liyatma inna qalbi ay sahibi, wai ba shi ba saboda akwai wani abokin shi kafiri da suke yawo da shi dan kafirin ya fiye yadda, wai qalbi din sahibi ake nufi, ba haka bane. Nan yana neman ainul yaqin, kowane mutum yana samun gargwadon abinda Ubangiji yake bashi na yaqini. Ita zaka gane karfin yaqinin mutum, zaka gane ta wasu mawaqi a wasu gurare, wani guda abin inda zaka gane girman yaqini da karfin yaqinin mutum, guri na farko lokacin da zai tuba, lokacin da ya laifi
sai da zarar yayi laifi sai tuba,
da zarar yayi laifi. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. جزار ولا أبو نشيطان يا جتا مس سيسو فرفقو سيسو فتاكا سيكا جتشيوا سنغانا كسكولان سو إيهو قد ننباسا بقاسر كيتمس وعزي ونكما إن يلي في سيكايتمس وعزي سيكايتمس وعزي كايتا جاء آية كايتا نونة سنة زيتوبا kaga yakinin su ba daya da wancan da farko ba. Wani kuma ma sai ka bi shi da lalama, ka nace mishi yau da gobe yau da gobe, kana ta lallashin sa, sannan zai tuba. Kaga shi yakinin sa shi kuma bai kai na biyu ba, na biyu da ka masa wa'azi sai tuba, amma wannan shi kuma sai ka bi shi da lalama da sulhu, kana nuna masa abin nan fa da yake ya fadu ba fa, kana nuna masa asarar da zai yi, shi ma ya tsaya yana lissafin asara, ya gano irin asarar da zai tafka da kuma ribar da zai ci in ya tuba, kamar yana wato wani abu zai yi wa Allah na gwaninta, saboda haka ya ga me zai samu in kuma ya tuba ya bar abin nan da yake, me zai yi asara kuma ya girman asarar take. Wasu mutanen masu laifi ba za su tuba ba sai kai ta gaya musu cewa in kuka tuba Allah zai canza muku, zai ba ku wanda yafi wannan, wato ba za su yadda kai tsaye su tuba ba saboda abin da suka yi laifi ne, da sun san riba yake ci, amma ba zai tuba ba, kai nuna masa riba fa ba kyau, yace ya sani amma ba zai tuba ba, sai ka zo kana gaya masa riban nan yamhaqullahu riba, Allah na rushe arzikin ka, zaka kare jarin ka zai lalace in ka bar riba, Ubangiji zai sa albarka a dukiyarka, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu, sai kai sai masa waɗannan lallashe lallashen, kana ta nuna masa tagomashi da wani garabasa da zai samu da wata raba da zai shiga in ya tuba, to sannan in ya yadda sai ya ci to zai tuba. Kaga wannan yaqinin sa bai kai na farko ba, wanda shi da ya kula laifi zai tuba, bai kai na biyu ba wanda da ka dan masa wa'azi sau ɗaya zai tuba, shi sai ka bi shi da lalama da lallashi da kwadaitar da shi da lasa masa zuma a baki sannan ya tuba. To kaga anan zaka iya gane karfin yaqinin mutum wajen tuba, haka nan wajen da musiba za ta auka mutum, yayin da wani zai shiga cikin wani bala'i, anan kan gane yaqinin mutum, wani duk abin da ya same shi na bala'i za ka yayi hakuri ya ture ya mai da al'amarinsa ga Allah ya nutsu, wani kuma za ka ga ya firgice ya kidime, kaga yana ta wasu sumbatu yana wasu surutai har ba ya rika ganin kamar kodan ya saba wa shedan ne, ya rika yi wa shedan alkawarin ba zai saba masa ba, abin nan da yake yi ya daina, wanda yana ga ta hanyarsa yake samu zai koma ya ci gaba, wato ba zai iya jurewa ba yayin da wata musiba ta same shi, ko lokacin da ya samu wata ni'ima Ubangiji ya jarrabe shi ya bashi wata ni'ima, sai ga yana gadara maimakon ya tuna Allah ne ya bashi, maimakon ya tuna cewa ni'ima ce ta Ubangiji tana buƙatar godiya, in ya gode Ubangiji zai ƙara masa ya ninninka masa, maimakon ya kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata masa wa ahsin kama ahsanallahu ilai, maimakon ya rika wannan tunanin kawai sai ya rika inna ma utitu ala ilmin indi, sai daman dole in samu kuɗin, ai dole ma ka duba fafutuka ba dare ba rana ba bacci, duk wannan kwakwalwar da na samu, duk wannan karatun da nayi da kwarewar da nayi da gogayya da nayi da ainihin gumurzo da nayi da rayuwa, a ce ba zan iya samun wannan a ina ba zai yiwu ba. To kaga wannan anan ne zaka san ba'fu yaqini, babu yaqini, yana da nasibinsa na yaqini kusan zero ne ma. bai da yaki ne a zuciyarsa. Haka nan inda alhaja, lokacin da mutum yake cikin bukata, yake cikin tsananin bukata, nan ma za ka iya gane yaƙininsa. Wanda yake da yaƙini ba za ka same shi yana ta zuwa yana kokawa mutane bukatarsa ba, za ka same shi kullum yana mai da al'amarin shiga Allah, yana neman Ubangiji ya saman masa mafita. Ba za ka same shi yana kokawa Allah, yana kokawa mutane abinda Allah ya masa ba, na abin nan. To kaga a nan za ka san ƙarfin yaƙininsa. Wani kuma za ka same shi da raki, dan abu kaɗan zai same shi in yana cikin ni'ima da jin daɗi shiru, amma da ya fara samun ‘yan matsala to fa sai kai ta jin surutu, kuma duk inda ya zauna wannan al’amari mu mun rasa kansa, mu wannan gwamnatin mun rasa gane mata me ake da wannan gwamnatin, da can da ake yana samu shiru sai dai kaga yana ta hada-hada. Ko hamdala ba za ka ji ba, alhamdulillah ba za ka ji a bakinsa, amma da ya fara samun kuma ‘yan matsala, kai gwamnatin nan me ake da wannan gwamnatin, me ake yanzu ka duba dan abin da muke yi din nan, yanzu an zo an hana dan abu kaza da muke samu, yanzu an toshe ba ma samu, mu dai wannan gwamnati Allah ka canji. To kaga a nan za ka fahimci cewa akwai rauni a yaƙininsa, akwai rauni a yaƙininsa. Haka nan za ka sa wato wajen wadata, lokacin da Ubangiji ya ba mutum wadata, nan ma ana gane ƙarfin yaƙininsa ko raunin yaƙininsa. An ba shi wadata, wadatan nan ba ta sa masa girman kai ba, ba ta sa masa jiji da kai ba, ba ta sa shi yana taka mutane yana wulaƙanta su ba. Lokacin da ya samu wadatar da lokacin da baya da wadatar ba za ka iya bambancewa ba, ɗabi'unsa ba su canza ba. To kaga wannan yana da yaƙinin cewa Ubangiji shi ke bayarwa, kuma wannan abinda Ubangiji ya bashi jarraba shi zai yi. Ibtila'i ne, ni'ima daga Ubangiji ibtila'i ne, jarraba ce, ba wai wani abu bane da Ubangiji ya fifita ka da shi saboda kawai ka kowa a gurin Allah. Wanda yake da raunin yaƙini zai ga yana da girman kai, yana nuna isa, da da shi ake harka yana gaisa da kowa farar-farar da ya yi wadata, to sai dai a gaishe shi. Yana ziyara da ya yi wadata sai dai da ziyarar kowa kuma. Kamar yadda Allah ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, dan ganin ya samu wadata kuma sai shiga dagawa da nuna isa. To anan zaka gane launin yaqininsa, me yaqini a zuciya ba zaka same shi da haka ba. Muna so mu samu yaqini a zuciya, sai mun samu na farko al-ilm, ilimi wanda zai yaƙi dukkan wata shubha ta zuciya. Idan mutum ya samu ilimi ingantacce nagartacce, ilimin sanin Allah da sifofinsa da sunayensa mafiya kyau, ilimin sanin girmansa da ƙudurarsa da ikonsa gamamme, ilimin sanin girman sha'anin addini da ibada da sanin aqida ta kwarai, wannan ilimi zai yaƙi dukkan wata shubha da za ta tunkaro ka daga shedan. Saboda haka zai gadan maka da yaƙini akan abin da kake kai, shi yasa babu abin da zai nuna maka Allah kamar karanta alqur'ani mai girma, tadabburi cikin ayoyin alqur'ani, sai ka samu yaƙini ba tare da an shiga maka misalai waɗanda suke na kurkusa ba ma, saboda ka samu yaƙini. Idan ka kaucewa alqur'ani kai nesa da shi, ka ɗauko wasu ilimummuka daban ka ce su za su nuna maka Allah, to sai kai ta shiga kuma cikin shakka. Wata rana Fakhruddin Razi ko kuma Ibn al-Khatib, wani malami ne tun ba tsatsai a cikin ilmul kalam, ilmul kalam ya riƙa sosai, yana jingina kansa ga mazhabar al-Ash'ari, amma ana cewa da ya ga dama ya kafa tashi mazhabar ma zai iya, saboda ya cika fal da ilmul kalam. Ba wani ilimi bane mai kyau, kanku zata ilimi ne mai kyau, da kaji a ce ilmul kalam, ilimin cece ku ce, ilimin surutai, in qultum qulna, in qultum qulna, kike nan ba aya ba hadisi. To wata rana ya zo wucewa a kasuwa, sai wata tsohuwa ta ga ana nuna ta, ana cewa wancan malamin da kika gani yana da dalilai dubu akan akwai Allah, zai baka dalili dubu na cewa akwai Allah. Tsohuwan nan sai su ce ba dan yana da shakka dubu ba, ba zai buƙaci dalilai dubu ba. ma'ana ita ba ta da shakka ko kadan da aka ba ta bukatar dalilan sa dubu shi ne yake da shakka dubu shi zai bukaci dalili dubu ya kore mata shakka sa saboda ka ilimi nagartacce shi ne wanda zai kore maka dukkan wata shakka shi kansa razi daga karshe ya dawo yayi nadama akan bata rayuwarsa da akan wasu ilimin muka marasa amfani ilimin falsafa ilimin mantiki ilimin kalam ilimin wata yaci ya fahimci cewa duk wannan bata lokaci ce da ya tsaya akan laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir hal ta'lamu lahu sabiya lam yakul lahu kufuwan ahad ce da ya tsaya akan wannan ayoyin da ya san hanyar da ake isbatin sunan Allah da wadanda ake kore masa amma duk ya bazama ya tafi wasu abubuwa daban to hanyar da zaka samu yaqini ta farko shine ka samu ilimi nagartacce hanya ta biyu kai kokarin yakar dukkan wani waswasi da zai zo zuciyarka kada ka bar shi ya samu gindin zama domin a duk lokacin da kake kokarin ka gyara zuciyarka shi kuma shedan ta bangare guda na kokarin ya lalata maka ita kana kokarin ka samar wa ta zuciyarka ya kide shi kuma shedan da kokarin ya samu maka da shubha don haka sai ka rika yakar sa ta wannan hanya duk abinda ka san zai jefa maka ma shubha sai ka guje masa kada ma ka tsaya ka saurare shi shi yasa magabatan mu na kwarai suke cewa kada ma ka tsaya kana tattaunawa da dan bid'a har ya sa maka shubha a cikin abinda ba ka da shubha a kansa wani dan bid'a ya ce da Imam Malik tsaya in ga maka kalma guda Imam Malik ya ce wala nisfa kalima ko rabin kalma bazan saurare ka ba ina da yaqini akan aqila da nake don haka bazan bata lokaci na akan ka ba shi yasa magabata in ba ta kure ba ba sa son fitowa a ita munazara muqabala domin a gurin akwai waɗanda suke masu rauni wani kuma mai muqabalar komin gaskiyar sa saboda ba shi da karfar hujja ko ba shi da dabarar da zai fito da hujjar sa sai kaga ƙarya tana neman ta rufe gaskiyar sa waɗanda suke sauraro kuma sai su rudu su ce da yana da gaskiya wani ba zai kure shi ba alhalin kowa yana da gaskiya kawai an cika masa ido an yi masa balbali an kawo masa wasu larabci wani larabci nan da can ya kasa fahimta sai kaga yayi shiru sai ya ce ai an gama da shi a mai ko wani alhalin kuma ba a gama da shi ba sai dai bayan da za a iya bayyana hujjarsa saboda ka kokarin kade dukkan wasu shubuhat da za su zo wa mutum a zuciya sannan ya samu al-azmul jazim duk abin da ya sani na gaskiya ya yi aiki a kansa gaba gadi ba tare da taraddudi ko kai kawo ba akwai wanda kullum zai yi aiki da abin da shari'a ta ce sai kuma ya tsaya ya lissafi me zai samu in yayi wannan abu to me zai samu akwai wadanda idan aka ce azumin litinin sunna ce sai ya rubuto maka wai wanda lada ake ba mai azumin litinin ka faɗa masa sunna ce wanda ya ishe shi aiki banza Allah yana azumi na ranar litinin ko da ranar alhamis amma so yake sai ka gaya masa wato kamar ciniki suke da Allah nawa zai bashi in ya azumi a gaya masa farashin ya ji to kaga wannan ba ya da al-azm al-jazim ya kamata da zarar ya ji sunna ce kawai shikenan ya dai san Allah ba zai bar shi haka kawai bai tashi saka kai yayi aikin da Allah yake so to Allah zai saka ka masa Allah inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk mutumin da yayi aiki mai kyau ubangiji baya tozarta aikin sa sai ya ga sakamakon sa amma sau tari zaka ga ana magana akan falalar wani abu ko aka fadi wasu sunnoni da manzo Allah sai ga wasu rubutu takarda cewa to malam in an yi wannan mai Allah zai ba mu kaga wannan bai da azu ko laifi yake yi a ce ya daina sai ya yi lissafin to yanzu inda daina mai zan yi ta yaya zan samu hanyar abinci hanya ta kenan ta hanyar cin abinci yanzu inda daina abin nan ta ina zan kuma ciyar da iyalaina ya dinga kai kawo kenan ya daina ko kai ya daina yana ta lissafe kaga wannan baya da al-azm al-jazim kana so ka samu yaqini ya zama da kana da al'azm al-jazim aiki da abinda kaji na gaskiya gaba gadi kai tsaye ba tare da kai kawo ba sannan kaurecewa duk abinda yake sha'awa ne to abinda zai zama sha'awa sha'awa take da alaka da ma'asi galibi wanda yake ma'asiya ya san ma'asiya yake ya san saban Allah yake amma saboda zuciyarsa ta kawata masa abin yaji yana so sai yayi to kokarin yakar wannan zai sabbaba maka samun yaqini hakanan tintintini a cikin ayoyin Allah da ake karantawa ko ayoyin Allah da ake gani sama da ƙasa su ma suna haifar da yaqini a zuciya shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa waja alal imamata fi dini mawrusatan fi sabri wal yaqini ubangiji ya sanya shugabanci a addini ana samun shi ta hanyar hakuri da kuma ta hanyar yaqini saboda Allah ya ce waja alla minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu mun sanya su limamai ne shugabanni mun sanya wasu daga cikin su shugabanni waɗanda suke shiryuwa da umarninmu yayin da suka yi hakuri kuma suka kasance masu sakankancewa da ayoyinmu fa inna ad-dina kulluhu ilmun bil haqqi wa 'amalun bihi addini gaba daya shine ka san gaskiya kuma kai aiki da ita والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر ان كما ذاك ايكي da gaskiya dole ka samu yaqini da farko dan in babu yaqini zaka watsar da gaskiya sannan dole ka samu hakuri bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabr kai ko neman ilimin gaskiyar sanin addinin yana buƙatar hakuri yanzu zama ka saurari irin wannan karatu ko ma kowanne irin karatu da zaka ji na addini kuma kai dan zai rika zungurarka kana da fa abubuwa ayyuka a gabanka karatun nan in ma baka ji shi yau ba zaka iya ji shi sati mai zuwa kuma in baka ji shi anan ba ayyuka zama zaka iya ma ji a radio ai ana ta a radio zama ka ji kai bacci ka farka ana yi ka zuta soshe abubuwa daban-daban na shagaltarwa shedan yayi ta haifan maka da su ashe yana buƙatar ka yi hakuri ka jure ka yaki wannan abin tare da shedan yake kawo maka in kana so ka samu wannan ilimi kama kala Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu alaikum bil ilm Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa na hore ku da ilimi fa inna talabahu lillahi ibada neman ilimi ibada ce ga Allah wa ma'rifatahu khashya sanin ilimi samun ilimi yana gadar da tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wal bahth anhu jihad bincike akan ilimi da kokarin gano matsaloli na ilimi jihadi ne kalmar jihadi a daga baya ne wasu suka kuntata mata ma'ana wasu suka dauka in aka ce jihadi kawai ana nufin yaki da abokin gaba ta hanyar takobi ka dau makami ya dau makami ku yi fito na fito shi ne jihadi wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi amma jihadi yana kasancewa da harshe aiki da gaskiya sanin gaskiya da yada ta wannan jihadi ne Allah ya ce wajahidhum bihi jihadan kabira wala tuti'il kafirin wal munafiqin wajahidhum bihi ay bil qur'an jihadan kabira kaga anan jihadi ne na me jihadi ne na da'awa ka fito kai jihadi da su ta hanyar alqur'ani ka amana ka fito ka baza hujja ka kariya kariya ka kawar da shubha ka tabbatar da gaskiya wannan shine jihadud da'wa jihadul lisan kaga wannan jihadi ne kuma ubangiji ya kira shi jihadan kabira wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda za su yi jihadi saboda mu za mu nuna musu hanyoyin mu wanda za su yi aiki tukuru da bincike tukuru na su gane gaskiya ubangiji zai nuna musu gaskiya kaga bincike akan gano gaskiya ubangiji ya kirawo shi me ya kirawo shi jihadi saboda jihadi ba ya tsaya kawai qitalul aduwwi ba bisilah kamar yadda suke surantawa a'a ka karantar jihadi ne kai da awa jihadi ne kai aiki da abinda ka sani jihadi ne domin a lokacin kana jihadi da shedan kana kokarin kariya lagon shedan da rundunar su suke kokarin murkushe ka don haka neman ilimi shi kansa jihadi ne ka daina tsuke a daina wato tsuke ma'anar jihadi littattafan fiqhu sun bada dauri wato sun taka wata rawa wajen su haifar da wannan ma'anar ta tsoke ma'anar jihadi ce jihad kitabul jihad sai ga magana yaki ne kawai ake yi tare da jihad magana ce ta wato yunkurin gane gaskiya da aiki da ita da yada ta da ba ta kariya wanda duk suna karkashin jihadi don haka jihadul aduwwi bil qitali wannan wani nau'i ne na jihadi an gane ku wani nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi ba wai shi kadai ne jihadi ba don haka ba gaskiya bane a ce yanzu babu jihadi kuskure ne ka ce ai yanzu duk al'ummar musulmi ba a jihadi wannan abin da ake yi mai sunan shi jihadi na'am ka ce babu jihadi na yaki da makami shi ma kuma ba gaskiya bane akwai inda ake sunquru ake jihadud daf'i a Palestine suna jihadud daf'i a Afghanistan suna jihadud daf'i a Iraqi suna jihadud daf'i a Kashmir suna jihadud daf'i a Chechnya suna jihadud daf'i haka wani jihadi ne haka ce ai babu jihadi gaba daya an ayyar da jihadi haka kamar ka dauka kai a inda kake sai an fito na an yi fito na fito sannan aka yi jihadi in ba a yi wannan ba to ba a jihadi an rushe jihadi an manta jihadi wannan kuskure ne kuma tsoke ma'anar jihadi ne abinda alqur'ani da sunna ba za su goya maka baya akan sa ba shi yasa nan mu'az ibn jabal yake cewa wal bahthu anhu bincike akan ilimi jihadun jihadi ne wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa sanad da ilimi ga wanda bai san shi ba sadaka ce wa muzakaratuhu tasbihun muzakarar ilimi bitarsa tasbihi ne bihi yu'rafu Allah wa yu'bad ta hanyar ilimi ake sanin Allah a bauta masa wa bihi yumajjadu Allah wa yuwahhad ta hanyar sane ake girmama Allah a kadaita shi yarfa'u Allah bil ilmi aqwaman Allah yana dauka kamar tabar wasu mutane ta hanyar ilimi yaj'aluhum lin nasi qadatan wa a'imma ya sanya su shugabanni limamai ga mutane yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'yihim suna shiryuwa da shirin su sannan kuma suna shiryuwa ta hanyar su sannan kuma suna aiki da ra'ayinsu ma'ana da fatawarsu ma'ana da abinda suka bayar na shawara wannan magana ta Imam ta Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu tana nuna mana cewa dole ne sai an yi hakuri yayin da ake neman ilimi domin neman ilimi shi kansa jihadi ne kuma ta hanyar ilimi ne za a san gaskiya za a san addini addini kuma gaba daya in ka ture shi zaka ce shine sanin gaskiya da aiki da ita sanin gaskiya da aiki da ita kuma zai yi ba sai da hakuri wannan shine kadan daga cikin abin da Imam Ibn Taymiyyah yake so ya kai gare shi zai ci gaba da wannan matashiya insha Allah kafin ya shiga batun ar-rida bi qada'illah da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa daga dukatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim wannan yace ina son haddace alqur'ani mai girma ko wace shawara zaka bani domin in amfani da ita a duk wanda zai karanta alqur'ani ya haddace yana buƙatar malamin da zai karantar da shi domin alqur'ani littafi ne da ba a karanta shi da ka in kana karanta shi da ka to zaka yi taiba rababiya baka sani ba ana cewa la ta'khudhul ilma min as-suhufi wala alqur'an min al-mushafi kada ka karbi ilimi ko ku karbi ilimi daga wanda kawai takarda littafai kawai ya rika tarawa ba malamai suka bashi ilimin ba kada ku karbi ilimi daga wannan zai yi ta muku kwamfale ba ku sani ba haka nan kada ku karbi alqur'ani daga wanda kawai daga mushaf ya dauka ya karanta ba karantar da shi akai ba don haka shi alqur'ani yana daga cikin abinda ake buƙatar talaki wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin khabir Ubangiji kansa ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa talakkin alqur'ani yayi allamahu shadidul quwa malaika jibril shine ya koyar da shi da haka ba wanda zai koyi alqur'ani sai ta hanyar koyo ya samu malami to farkon abin da zaka yi shine wannan malamin da zaka samu wanda yake da shaidar ya iya alqur'ani wato an shaida cewa ya iya alqur'ani in ka same shi shi kuma shi zai dora ka akan hanyar da ya ga tafi dacewa da kai yayin da ka zo gurin sa zaka karanci alqur'ani shi kuma zai ce to ina ga ka rika yin kaza kaza shi zai baka iya abin da yake ganin zai fi daidai da kwakwalwarka domin shi zai ji aya kake ya haddata ka take zai ga maka abin da zaka iya sannan kuma ya baka shawarwari wanda zaka yi aiki da su ka kai ga cimma nasara don haka babban abin da kake bukata shine ka samu wanda ya san alqur'anin ya koyar da kai shi kuma shi zai tsara maka duk abin da zaka yi daga baya ina so in ji da gaske fulanin ba shi da kyau
amma ina da matsala nake so in yi, kuma an ce babu kyau, yara na duk kanana ne, suna da wata uku nake samun wani cikin, su hudu ne duk kanana, muna shan wahala tare da su. To mun taba faɗa, ina jin a wannan gurin cewa akwai bambanci tsakanin tanzimun nasl da tahdidun nasl, akwai bambanci tsakanin tsara iyali da kuma ƙayyade iyali. Ƙayyade iyali wannan shine malumai duk sun ittifaki akan haramcin sa, mutum ya ce shi daga ɗaya biyu ya daina, ko daga uku ya daina, aje a juyar da mahaifa ko a sa wani abin da tun zai mace za ta daina haihuwa kwata kwata, wannan shine haramun. Tsara iyali wannan baya da laifi, yana kama da azlu wanda sahabbai sun kasance suna yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam don gudun matan su yi ciki, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in Allah ya kaddara cikin ko kun yi azalin, ubangiji zai haifar da cikin, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba, kamar yadda Jabir yake kunna na'zulu wal qur'anu yanzil walau kana shay'an haraman lanaha na anhu al qur'an, muna yin azlu al qur'an yana sauka da abu ne da yake haramu da al qur'ani ya sauka ya hana mu. Akwai matan da ba sa so su yi ciki da su saboda sai sun kai musu azumi. To kaga idan har akwai yarda ta miji, mace za ta iya yin planning, amma ba a yarda ta yi abin nan, ta yi ta kayyade iyali gaba ɗaya ba. Wannan kuma ta ce mijinta, ita ce mijinta ya rasu ba tare da ta samu ikon neman gafara daga wajensa ba, ce ita dai ta yafe masa, to amma yaya za ta yi dangane da shi ta bangarensa, abin yana damunta sosai. In kin san cewa kin shiga haƙƙinsa da yawa, kuma kin san cewa mutum ne watakila har ya mutu yana rike da ke, babu shakka a wannan yanayi, tun da ya riga ya mutu ba mutum je ki ce ya fi miki, sai dai ki yawaita yin ayyuka na ƙwarai, kina addu'a, kina masa sadaka, kina nema masa gafara, wala Allah wannan ya zama makofin abin da kika yi masa na laifi. An jera nan gobe kiyama ubangiji ya nuna masa ayyukan da kika yi saboda shi, shi kuma ya yafe miki. Wannan shine abin da zaki iya yi, kika yawaita yin istighfari gare shi, da yi masa sadaka, da nema masa Allah ya yafe masa. Idan kina yin wannan, shi kuma zai iya zama wannan makofi ne ranar gobe kiyama akan abin da kika yi miki, shi kuma in kun tsaya gaban Allah ya yafe miki. Wannan kuma yace shi direba ne, yayi accident ya da wasu kristoci har guda ya mutu, to zai kafara ko kuwa a'a, wanda ba musulmi ba a masa kafara, ana yin kafara ne ga wanda yake musulmi. Aya kafara ta zo a siyakin wanda yake mumini, sawa'un muminin da yake tare da ku cikin ku ko musulmi, ko muminin da yake cikin abokan gabanku makiyanku waɗanda ba musulmi ba, ba ku faɗa da su da kuma wanda kuke faɗa da su, amma fa mumini ne. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, da haka ayat ta fara. Dan haka Allah madaukakin sarki yayi magana, wa in kana min qaumin adu lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina wa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Kaga ubangiji ya fadi a siyakin mu'mini ne, wanda yake mu'mini ka kashe shi, in a cikin muminai yake daman zaka bada diya kuma kai kafara, in a cikin abokan gaban yake yana mumini, to zaka ainihin enta fatahriru raqabatin mu'mina. In kaga babu magana diya dan abokan gaban ku ne, ko kai musu dukiya su fara karfi. Idan kuma bainakum wa bainahum mithaqun, mumini ne kuma yana cikin mutanen da suke dan uwansa kafirai ne, amma kuma akwai zaman lafiya tsakanin ku da su, to sai Allah ya ce fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli, anan zaka yanta ku yanga za kuma ka ku ba su diya, saboda anan akwai zaman lafiya tsakanin ku da su, duk da ba musulmi bane za ku ba su diya, wanda bai samu ba sai ya azumin wata biyu. Kaga duk ana maganar mu'mini ne da akashi, ba wanda ba mu'mini ba, saboda haka wanda ba mu'mini ba sai dai a ba su diya. In kafiran wadanda ake zaman lafiya da su ne, to za a ba su diyar wannan mutum. Idan kuma wadanda ake wato yaki ne tsakanin ku da su, to babu magana kuma diya, babu magana diya balle kuma magana daman kafara wannan babu ita, saboda ba mumini bane. Sai wannan da tace tana wato al'ada ta dauke, sannan kuma sai ta dawo tsawon kwana daya, to shin wannan za ta dauke ta a matsayin al'ada ne, kuma al'ada ce sabuwa ko ku a'a ta baya ce? matukar dai wato koda kuwa kwanakin ki sun cika kwana uku ke sai kuma jinin ya dawo kuma sannan yayi kama da jinin al'ada yadda kika san jinin al'ada bai canza ba haka yake to zaki lissafa a matsayin jinin al'ada ne zaki lissafa shi a matsayin jinin al'ada kuma zaki sake yin wanka idan ya dauke kuma yana daga cikin wannan al'ada don mace tana yin al'ada ne sau ɗaya a wata a cikin wata guda a kwana 30 sau ɗaya take al'ada don haka duk jinin da zai zo a wannan wata din koda ya karkatso ya dadda wato bai zo a lokaci guda ba to wannan jinin dai na wannan watan ne ba wata sabuwar al'ada ba ce daga ƙarshe sati mai zuwa ba zan samu damar zuwa ba akwai tafiya da zan yi amma ina sa ran insha Allah sati na sama wancan ba wannan ba ba mai zuwa ba insha Allah za mu haɗu a wannan majalisi mai albarka bi'iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.